Rahotanni sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka kamu da kuma ma waɗanda suka mutu sakamakon cutar ta lasa sun karu a jihar Taraban. Da muka mai da likitoci a babban asibitin tarayya wato SMC Jalango ke cewa yanzu haka wasu mutum hudu sun mutu, lamarin da ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe a jihar ya kai mutum bakwai, yayin da aka samu nasarar jinyar shida daga cikin 19 da tun farko aka kawo asibitin. Da yake tabbatar da sabbin alƙaluman Dr. Iliya Atta da ke zama shugaban sashen jinya na asibitin, ya ce uku daga cikin waɗanda cutar ta halaka sun mutu ne a waje tun kafin ma a kawo su asibitin.
So three of them actually died somewhere. We didn't manage them either in the private hospital or in their house before coming.
19 ne ma aka kawo mana, kuma tuni ma muka jinyar shirya daga cikin su har an sallame su. Ya ce hakika uku daga cikin waɗanda cutar ta kashe sun mutu ne a wuri, domin ba mu muka jinyar su ba, ko dai a gidajensu ko kuma a wasu asibitoci masu zaman kansu, a can ne suka mutu. Sannan da aka kawo mana gawakin su, mu dai mun shirya su ne ga ƴan uwansu domin su je su binne su. Hai layo dai cibiyar ta ma shirya wani lecture domin wayar da kan ma'aikatan asibitin game da matakan kariya. To ko shin ma me ke ja wannan cuta ta lasa? Dr. Inusa Uza da ke zama babban daraktan cibiyar kiwon lafiyan ya ma gargadin cewa
cutar lasa yana tashi ne idan mutum ya kamu da wannan kwayan cutan da ake kira virus, wato ba bacteria ba, shi virus ne. To shi wannan cutan wato akwai su irin beraye da ke haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan. To berayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki, ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida, berayen nan suka hau suka fi tsari a kai. To idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannuwa inda berayen nan yayi sun yi fitsari, to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan. Ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama, ko yana a gida ne ko yana asibiti ka zo kusa da shi, to wannan ma mutum yana iya kamuwa da cutar lasa kenan. Mutum wanda yake da wannan cutan har kun haɗu in kun sha abinci kwano ɗaya, to inda yawunsa ke shiga kai ma kana sa hannu, to kana iya kamuwa da wannan cutan. Ko ma wata rana in kun haɗa hannu ne kun gaisa, to idan mutumin yana da wannan cutan ta kayan da kaɗa hannu da shi kana iya kamuwa da wannan cutan. Abinda muke gaya wa jama'a shi ne su yi ƙoƙari duk wani abubuwan da zai kawo dotti a gida, wanda kuma zai sa ɓeraye su zo kusa da gida, su yi ƙoƙari su kauda shi, su shashare gida, abincin da suke ajiyewa su ajiye shi a wuri mai kyau yanda ba zai kawo ɓeraye cikin gida ba. In kuma suka sha abinci ya rage, ko su je su zubar da shi a inda ya kamata a zubar da wannan abincin, ko kuma su ajiye shi a inda ɓeraye ba za su sami dama su taɓa shi ba. Kuma kamar mutanenmu wanda suke ƙauyuka, in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona, kada su canya shi a inda ɓeraye za su hau su yi fitsari a kai ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.